Yau da gobe
daga muryar Amurka a Washington DC.
Usman Kabara ne ke muku sallama da fatan kowa yana lafiya. Shirin yau da gobe ne kuka kamo daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1622 da kuma mita 25. Sannan ana jin mu a internet a dandalin voa.com da kuma voahausa.com. Mai taya ni gabatarwa ita ce
Jamila Kabiru Fage, da fatan mun muni lafiya.
Yau Laraba shirin yau da gobe yana mai da hankali ne baki daya akan siyasa, kuma muna nan inda muke magana akan daidaiton mukamman siyasa da ma'aikatu wanda ake yi a ƙasa, wanda yake tafiya daidai da tsarin raba daidai na hukumar raba daidai ta Najeriya. Sannan kuma akwai maganar amfani da yadda ya kamata a yi ta shafukan yanar gizo domin ganin an isar da manufofi a gwamnatance. Ibrahim Abdul Aziz ya tattauna da wasu a Adamawa.
Hirar tasu ta mai da hankali ne akan yadda gwamnati za ta yi amfani da shafukan sada zumunci, shafukan sada zumuncin kafofin sadarwar intanet don tallata kanta da ayyukanta da nuna cewa shugaba Muhammadu Buhari na 'yan Najeriya ne bai gabaki daya.
Da musulmi da krista da kudu da arewa, aiki babu bambanci. To mu kuma 'yan Najeriya ne, yanzu ya kamata a yi koyi da mu, ba wai mu zo muna kiran wata kasa mu ce wai muna koyi da ita ba.
To sannan akwai maganar kwarewa ko kuma matsala a tsakanin 'yan kudu da arewa ne?
Ki auna 'yan kudu ki auna 'yan arewa, wallahi a cikin goma da ƙarfi za ki samu ɗaya ɗan arewa wanda yake kwararre. Sauran kawai an zo an zaɓo su ne saboda 'yan siyasa ne, an zo an kawo su, a zo a ta tattauna abubuwa, suna zama suna son ta ko suna bacci ko sun ɗan waya suna kallon fim.
Dan iya yau bai nisa ba, haka kuma akwai ɓangaren labaran da ake kaiwa da komowa, sai kuma waƙar da za mu shaƙata da ita yau. Ku dai ku biyo mu a cikin shirin yau da gobe.
To ga Isa Lawal na ikar da labarin dan iya game da balaguran shugaban Najeriya Muhammadu Buhari zuwa Jamus a taron kasashen nan masu karfin tattalin arziki guda 7.
Yau da gani na dan iya yace, yawwa ina fata kaji shugaban kasar mu yayi tafiye-tafiye zuwa wasu kasashen duniya. Amma kwallon ma na ji shi ya shiga kasashen nan masu tarin tilin dukiya. Nace ina ma dai a ce wannan tafiya har da irin su dan iya. Ai lalle a san iyawa ta, da nayi giringidishin girgidin kan ganin na nuna wa shugaban kasa hanya, wadda idan muka bi ta a sa'a to za a kai ga kona dan kasa yayi dariya. Da farko dai zan ce ranka dade mu nuna wa kasashen nan ba mu da abin da muke matukar bukata irin zaman lafiya, saboda haka muna son dauki ne ta yadda tashe-tashen bama-baman da ya jefa kasar mu cikin tsaka-tsamin tsumbula kuwar tsaro zai kai ga ya tsaya. Sannan akwai bukatar kasashen nan su tattago tarin tilin arzikin su zuwa kasa ta Najeriya, don ko kowa ya san ta yi tsiya-tsiya ta yadda ko albashi ma an kasa biya. Sannan kuma da sai na gaya wa shugaban kasa cewa muna bukatar kasashen duniya su dinga shigowa kasar mu don kulle ciniki, saka jari da sauran cuɗanya. Nace to dan iya, tunda shugaban kasa Buhari ya je taro ne na kasashe masu karfin masana'antu, ya kake ganin bukatar ganin an yi maganar inganta makarantu, wanda saboda taɓarɓare wasu ɗalibi a kasar mu yau baya iya koda karatu, balantana faka ce kana bukatar wai ya zo yi maka rubutu? Dan iya yace dama ai wajibi shugaban kasa ya jaddada wannan batu, domin ko kowa na gani jahilci a kasar nan yayi mana katutu, kuma ko bayan ilimi ma ya kamata a inganta kayan more rayuwa kamar hanyoyin da muke yawan zuruntu da kuma wutar lantarkin Nigerian da wasu ke ganin mata riga ta mutu. Shi yasa ma aka waye gari kusan kowa nan cikin gida da kasashen duniya ke taɓaɓatu, saboda kowa ya san idan ana maganar ci gaba to dole ne wutar lantarki na cikin manyan bukatu. Nace to dan iya, mu ba mu da ta cewa sai Allah ya baiwa shugabannin kasar mu nasara, yasa duk abin da za su yi su rinka hattara, idan sun tashi aiwatar da wani aikin ci gaba a ƙasa to su lura don akwai wasu ƴan ƙasa masu marmari da maradin mulgino mata lalura saboda su idan ana maganar ci gaba sai ka ji hankalin su ya koma ga naira idan babu maganar kuɗi a duk abin da aka tattago sai ka ji sun ce a tura ga shara don su ba su da wani buri sai dai a ce su kadai ne suka samu sararin da za su dara idan suka tabka laifi ma ka ce zaka kai su ƙara to in ka sake kai ne zaka tabka asara saboda sun san yanayin kasar mu idan kana da kuɗi kai ne zaka yi ta zuba gadara dan iya ce to Allah ya sa dai tun da dimi shugaban kasa Buhari da ya samu wannan makami ya share wa ƴan kasa dukkanin zaman zulmi ya kuma karya lagon ƴan zaman tsegumi waɗanda kullum burin su kawai su ga wasu na ta zuba tagumi ko kuma su jefa sauran ƴan kasa cikin kukumi amma tunda Allah ya kawo mana shugaban kasa jarumi to Allah ya dora shi akan duk wani azzalimi har dai ta kai ga kasar mu ta tsallake dukkanin wani mugun rami
da kan mu a yanzu shi ya rage zamanin nasara mun dage zami nasara kan mun dage sarkar bauta da mun cizge mai shin
to a gaida na ikra da labarin dan iya game da maganar rabon mukamai mun waiwayi fuskar yadda gwamnatin za ta iya amfani da kafofin sadarwa ta internet don hada kan al'umma da bayyana manufofinta ga Ibrahim Abdulaziz tare da Manu Foster Adamu da Basiru Megari Gayel Departing
me ya kamata su masu bibiyan irin wannan shafuka na sada zumunci me ya kamata su lura
to ya kamata su tabbatar da cewa wannan wuri ne aka yi domin a hada kan al'umma ba wai don araba kan al'umma ba irin wayannan abubuwan da yake faruwa ya kamata su da hakkin ya shafa kansu masu wannan yada zumunci nan su tabbatar da cewa sun tantance irin wayannan kuma su fahimci waye da waye ne akan wannan shafin domin shugabancin da Allah ya ba mu shugabanci ne mai albarka shugabanci ne wanda ya kanci wa talaka da mai kudi da musulmi da krista da kudu da arewa aiki babu bambanci to mu kuma ƴan Najeriya ne yanzu ya kamata ai koyi da mu ba wai mu zo muna kiran wata kasa mu ce wai muna koyi da ita ba
kana gani Alhaji Bashir tunda yanzu shi sabon shugaba ya hau kan karaga kana gani me ya kamata su ƴan Najeriya su yi masa kuma me ya kamata shi ma ya ƴan Najeriya
to alhamdulillah ne fatan da nake so mutanen Najeriya su yi ma Buhari fata su ta shi da addu'a kuma su bashi hadin kai don shi shugaba ne na kowa yanzu ba shugaba na jami'a ba na kowa da kowa ne na mutanen Najeriya gaba daya in Najeriya yayi kyau mu ne zamu ji dadi mu talakawa har da masu kudi dukan mu zamu ji dadi
shi kuma fa shugaban din me ya kamata yayi a Najeriya domin a saka kura aniyarta
shugaba Buhari abinda nake so yayi ma mutane kamar yadda ya fada tattalin arziki ya kamata shi ma ya farfado da shi saboda akwai matasa wasu ba su da aikin yi kaga irin shaye-shayen nan duka rashin aikin yi ne yake kawo shi shine muna so shugaba shi kuma yayi kokari kamar yadda muka san shi shi ma yayi ma mutanen Najeriya da matasa da mata dukan mu
to Alhaji Manu zan dawo gare ka tambaya ta kusa da kashi a garka misali yanzu ga ka samu dandamali da zaka bayyana ra'ayinka
to babban abun da zan ce wa ƴan Najeriya da kuma shi shugaban kasa ya kasance mai hakuri kamar yanda ya saba kamar yanda aka san shi su ƴan Najeriya kuma su yi biyayya ga shugaban su musamman ma wanda Allah ya baiwa mulki a hali yanzu sannan shi shugaban kasa kamar yanda ya dauki alkawari guda uku wanda yace zai kula da tsaro sannan kuma zai kula da hakkin matasa ta wajen samar da aikin yi sannan kuma yace zai samar da maganan noma kaga wannan abu guda uku idan har Allah ya sa ya sashi a gaba ina ga da yardan Allah Najeriya za ta dawo kan hanya kuma zamu fahimci cewa mun samu shugaba adili wanda bai da bambancin kabilanci ko addinanci ko kuma bangaranci
to Alhaji Bashir tambayata ta gashi na zo gare ka menene fata ka ga Najeriya ka ta arewa da kuma ita kanta Najeriya kwata
to alhamdulillah fata na dai mutanen Najeriya dai mu zama masu hakuri an ce batawa dai a rana daya za a iya batawa amma gera fa zai kai kwana biyu ko uku saboda haka mu yi hakuri kuma mu bi su da addu'a kyakkyawan niyya kuma Alhamdulillah.
To nagode mai Malam Bashir, mu nagode ban da gashi shugaban masu sararin kafafen yaɗa labarai da kuma sharhiya kafafen yaɗa labaran. Malam Manu Adamu Tambayar zama ka ta kashi ita ce menene kai wani sako kake da ita a kashe ga 'yan Najeriya kama daga arewa da kudu da yamma?
To babban sakon da nake da shi ga 'yan Najeriya ga baki ɗaya shine muyi roko ga Allah subhanahu wata'ala da ya bamu wannan shugaba adili wanda muke tsammani zai mana adalci, mu masa roƙon Allah ya taya shi riko. Sannan kuma 'yan siyasa waɗanda Allah bai ba su nasara ba su dawo a haɗa kai domin a sa Najeriya ta ci gaba, saboda duk abun da general shi Muhammadu Buhari zai yi in ba manyan nan sun ba shi haɗin kai ba da goyon baya ba zai ta yi ne ba zai samu nasaran shi ba. Amma idan sun haɗa kai ga baki ɗaya sun ba shi goyon baya, in Allah ya yarda mu kuma za mu ga ci gaban abun. Don haka abun da ya wuce ya wuce, abun da muka sa a gaba kuma Allah sa mu ci nasaransa.
To muna godiya ga su bakin namu da suka ba mu zarfinsu muka tattauna da su a wannan shiri na yau da gobe daga sashen Hausa na Murar Amurka. A madadinsu ga baki da Ibrahim Abdulaziz ke mana fatan alheri.
To muna godiya Ibrahim da jama'ar ka. To sai kuma Dr. Ahmad Abubakar ya ci gaba da bayyana bambancin da ke tsakanin kudu da arewacin Najeriya da kuma illar haka din ga al'umma.
Yadda muke shan wahala jiya, haka za mu ci gaba yau, haka za mu ci gaba gobe. Dole sai an kawo canji, sai an rufe ido. Sanayya ko kuma ɗan wane ko kuma ɗan garinmu duk a ajiye wannan a gefe, wallahi ta cuci arewa. Shi ya sa ko da yaushe ɗan kudu suke raina mu, suna ganin ba mu cancanta ba. Kuma in an je an zauna taro wani abu ko mitin ko wani abu, yanzu sai 'yan majalisar da ake zaba ɗin nan, dukkansu waɗanda ake zaba in ana harkar majalisa, dan Allah ki tashi kalla gani. Idan za ki assessing ki auna yadda 'yan majalisa suke magana, ki auna 'yan kudu ki auna 'yan arewa, wallahi a cikin goma da ƙarfi za ki samu ɗaya ɗan arewa wanda yake kwararre. Sauran kawai an zo an zaɓo su ne saboda 'yan siyasa ne, an zo an kawo su, a zo a yi tattauna abubuwa, suna zama suna shan shayi ko suna bacci ko sun ɗan waya suna kallon fim ko suna wani fim.
To kana ganin cewa bai kamata ba a ce su mutane kamar ne suka nemi canji ɗin suka fito kwansu da kwarkwatarsu suka nemi canji domin a canja daga can sama, bai kamata yanzu su buɗe ido da kunnuwan basira ba su ce kai ya kamata ba, tunda muna da ƙwararru, muna da waɗanda suka cancanta, muna da masu ƙwazo daga cikin gari ne waɗanda ba wanda ya san su 'ya'yan talaka. Bai kamata ba yanzu mutane su fito da kansu su ce su nemi wannan canjin kamar yadda suka nemi canjin gwamnati.
To an ce wahala ita take sa mutum ya yi abu don dole ko yana so ko baya. Wahala ita da wahalar da 'yan Najeriya suka sha ita ta sa har suka kalli harkar zaɓe, suka zaɓar wa kansu abinda suke gani shine mafita. Bala'in da ake ciki har zuwa yau ɗin nan da muke magana, wanda kowa ya ji a jikinsa, dama ai shi shugaban ƙasa ya taɓa faɗa wani lokaci, ita cewa jiki magani. Idan ka ji jikinka ya maka tsami da kanka za ka nemo magani. To wannan wahalar da muke ciki ita za ta sa su 'yan Najeriya su kalli shugabanninsu su roƙe su su bi cancanta ba abu ba. To amma matsalar shi mai zaɓe fa in ya riga ya zaɓi shugabanni, kusan za a ce ya gama aikin shi bai gama aikin shi ba. 'Yan Najeriya ba mu da wayewar cewa in muka zaɓi wani shugaba, musamman 'yan majalisa, idan mun gabai da ƙoƙari muna da damar da za mu zo mu sake haɗa wasu ƙuri'u, mu sake jefawa na cewa ba ma san shi a sake zaɓe a dawo. Gaskiya ba mu da wannan wayewar. Akwai buƙatar hukumomi da gidajen sadarwa, gidajen yaɗa labarai a ci gaba da wayar da kan mutane 'yan Najeriya. Mu fahimci cewa duk wanda muka zaɓa a matakin ko menene, ɗan majalisa ne ko sanata ne ko gwamna ne ko shugaban ƙasa ne, idan muka ga abin da yake yi ba daidai ba ne, muna da iko mu sake zuwa mu jefa ƙuri'a mu dawo da shi gida mu nuna ba ma so. Akwai damar da ake da shi a hukumar zaɓe na cewa za ka iya dawo da mutum in ka ga ba ya yin abin da ya cancanta. Ɗaya kenan. Na biyu, da yawa daga cikin mukamai na gwamnati waɗanda sun ne masu tafiyar da ayyuka, yawanci za ta rada cewa shugabanni na ƙasa sun suke ba da mukaman nan. Alal misali, mukamai na minista, mukamai na daraktocin manyan ma'aikatu, mukamai na 'yan board members waɗanda suke kula da ma'aikatu, wannan shugaban ƙasa ne a kan kansa. yake da iko ya zaba ya bada wakil. To gaskiya idan ɗan majalisa ko shugaban ƙasa ko gwamna sun yi laifi, su masu zaɓe suna da ikon su iya dawo da su. Su kuma waɗancan waɗanda ake naɗawa yawanci ko ma'aikatan gwamnati ne dama, ko sun yi ritaya aka ɗauko su aka naɗa su, ko kuma ƴan siyasa. To kai talaka ba ka da wani iko da za ka ƙorafi directly ka ce wannan bai cancanta ba, illa mu ci gaba da roko da kuma a samu irin groups, advocacy group su dinga fitowa suna rubutawa gwamnati takardu, suna fitowa suna demonstration, peaceful demonstration, suna fitowa gidajen yaɗa labarai suna bayyanawa cewa hukuma kaza a yi naɗin shugaba wanda ya dace, kuma an naɗa an ga yana da laifi ko ma'aikatarsa tana da laifi. Mu aro irin salon da ake yi a ƙasashen da suka waye, ƙasashen da suka ci gaba. Idan ma'aikata aka samu wata faramfara ma ko aka samu wani aiki wanda ba ya daidai ba, a tilastawa shugaban ya soka ko mai lelensa ko ɗan lelen wane ne. Idan aka samu matsala a ma'aikata ko yaya ma wannan matsalar ta, to ya kamata a ce mu advocacy groups ko kuma mutane a shiga gidajen rediyo ne, gidajen jarida ne, a matsantawa mutumin nan a tilasta masa ta yadda lallai za a sa ko shi ya tuka don dole, ko shugaban ƙasa ya tilasta mai don dole, ko kuma su ɗan majalisa su amfani da ƙarfinsu su tsige wannan mutum. Saboda an samu matsaloli ga filan da dama. Yanzu misali wata shekarar an ce za a ɗau ma'aikatan immigration tsarin kwata-kwata ne ba, an zo an tara matasa, an tara mutane, jingin mutane matasa da yawa sun mutu, matasa da yawa sun ji raunuka. Ba abin da aka yi sai surutun banza, surutun wafi aka zo wanda suka ji ciwon ko wanda suka mutu aka ce za a ba su kuɗi, za a ɗauke su aiki. Har zuwa yau ɗin nan an sake fitar da tallan ɗiban ma'aikatan immigration, amma har zuwa yau ɗin nan ba a ɗebi ma'aikatan ba, ga su gwamnatin zaruwa ta kare. Lokacin da aka samu wannan matsalar, ba a tilasta wa ministan ya soka ba, ba a tilasta wa shi shugaban immigration ya soka ba, ba a kai su kotu ba, ba a ɗau wani mataki shugaban ƙasa ko kuma su ɗan majalisa, babu wanda ya kai wani mataki nan horar da waɗannan shugabannin ma'aikatan, duk da gashi an samu asarar rayuka. Wannan wata irin ƙasa ce, ya irayi mutane sun mutu, mutane sun ji ciwuka, mutane sun sha wahala, mutane sun yi asarar aiki, aikin ma an rasa, amma babu wanda ya hukunta waɗannan shugabannin. Idan wallahi ƙasar da aka ci gaba ne nan da shekara 10 kai nan da shekara 100 ko sun mutu ne, sai an dawo da file an yi binci akan wannan matsalar, wallahi a hukunta ko suna kirai suna gawa, sai an yi hukunci, wallahi an yi hukunci in absentia, an yanke musu hukunci, ko matattu ne suna gawa, wani alƙali ya yanke musu hukunci kisa a fitar da abin, saboda kar ma wani ite zai sake irin wannan abu. Akwai gyara, ya kamata a ce mutane waɗanda suke za su iya yin magana a fito gidajen rediyo, a fito gidajen jaridu, ƙungiyoyi, lokaci ayi lokacin ba demokradiyya muke, a dinga fitowa ana jiya wa gwamnati inda yake da kuskure a gyara. Menene duk gudunmuwar da za ka bayar, akwai gudunmuwar da aka bayar da baki za ka bayar in ba ka cikin shugabannin, amma kana da iko in ka ga gyara ka fito ka ba da shawara. In an gyara kansu, in ba gyara ba kansu, lallai mun san cewa wata ran canji zai zo, kamar yadda muke fatan yanzu canji zai zo a harkar zaɓe. Mun gani shugaban da muke so shi ne ya ci, saboda muna son canji, kuma muna fatan shi ma mu ga canjin daga wajensa, daga kuma wajen waɗanda zai naɗa. A zaƙulo mutane shugaban ƙasa, kar ka bari a kawo maka mutane kawai domin harkar siyasa waɗanda ba su cancanta ba. Sai ka buɗe ido a bincika ƙasa, a daina bincike sama-sama, a daina tsayawa bincike Abuja kawai, a shiga jihohi, a shiga local government, a shiga ƙauyuka. Wallahi muna da matasa hazikai masu ilimi wanda duk inda za su je a duniya za a buga da su, kuma an ba su aiki za a yi, za kuma mu iya gyara Najeriya fiye da yadda ake zato. Malaysia shekara nawa ta yi ta gyaru, India gashi nan ta riga ta wuce, ga ƙasashen da ka'anninmu ne sun riga sun wuce. Wallahi akwai ɓangarorin ilimi da a nan a Afirka akwai ƙasashen da sun wa Najeriya tinkin kan tsere. Yanzu ana zancen harkar kwamfuta, ana zancen harkar sadarwa ta waya. Ƙasar Kenya wallahi tafi Najeriya ta wuce a ci gaba da ƙwarewa da amfani da wayoyin, amfani da fasahar zamani, tunda sun wuce mu sun yi gaba. Bare ka zo ɓangaren harkar noma ko harkar wasu fannoni, Allah ya shirya, Allah dai ba mu ikon gyarawa. I remember when the street no they show me love, but now they love me. Tell me, Moody's and Estee, I'm a killer, call me. Call me, call you, jealous, too.
even when them girls know they come around. I remember when I had no money in my bank account. I remember when the street know they show me love. But now then they love me. Mami Moody's and they still. I'm a killer, come. Mami Kalu jealous you. I'm a killer, come. Mami Kalu enemy. I'm a killer, come. Baby, Lori selling you. Nigga, I'm just balling. Balling with my fellas, me. Oh, yeah, Jack, I call it. Koru, Jelu, Pansi. Oh, yeah, Jack, I call it.
To wai wata sabuwa fa kenan wannan waka kenan wanda zamu ji dai kuma menene a bakin wanda ta zakulo ta sannan ko kar a manta har ila yau bayan maganar me ke tafiya a waka zamu ji sauran abubuwan da ke tafiya suke kai kawo a yau din nan. A to Jamila wannan wata waka ce kuma haka.
To ai Usman ka san wannan waka ita ce take kaiwa da komowa a fannin su a shafukan su Facebook da Twitter. Waka da bidiyo ce wacce aka fi sani da suna Fans Me. To bidiyo din ta ce ta fito kuma in ba a tuna in ba masu sauraro ba su manta ba mun bayyana ranar Litinin din da ta wuce cewa da bidiyo shine mawakin nan shahararren mawakin dan Najeriya da ya kammala degree din shi ta farko daga yawa ranar Lahadi da ta wuce
a Babcock University
a Ogun ba.
To haka yake to sai kuma mu biki mu ji to ya maganar wasanni na san ki da kallon kwallo
kan gaskiya yanzu da akwai wasanni biyu da ake yi na kan wasan duniya na mata da kuma na yan ƙasa da shekaru 20
haka
a bangaren yan ƙasa da shekaru 20 ana sun fara tace ƙasashen da za su kai inda za a yi kara na guda 8 kenan to Ghana dai ta buga yau da Mali inda Mali ta ci 3 ba ko daya ga Ghana to ta cire Ghana kenan ƙasashen Afrika gaskiya suna wasa suna kokari sosai a wannan
karan
ga kuma Senegal da Ukraine sun buga sun tashi a daya kowa yana da daya amma dai an yi penalty inda Senegal ta cire
wato bugun daga kai sai gola kenan
yawa a shirye ka gane sai kuma America ita ma Amurka ta samu ta ci daya ta ba wa Colombia ta tashi da ba ko daya
an yi waje da Colombia kenan
ita ma an cire ta Hungary ma an cire ta inda Serbia ta tashi da biyu
haka
guda biyu
to haka sai na su matan kuma yan World Cup da ake yi na duniya ko na mata
sannan kuma kada a manta dai har yanzu akan su yan ƙasa da shekaru 20 din gobe in Allah ya kai mu Najeriya za ta buga da Germany
haka.
To ba karamin wasa bane ba za Brazil ma gobe take da nata inda za ta yi da Uruguay
gobe za mu je inda za ta kaya
insha Allah sai kuma su na mata din inda har yanzu dai suna karo na farko wanda in ba a manta ba Ivory Coast ta tashi da bata iya sawa Germany ko ɗaya ba ita kuma Germany ta dirka mata 10 to gaban Allah ya kai mu za ta samu ta gwada ta ga cewa yaya za ta iya zata iya dirkawa Thailand saboda wasan su za su buga da tare gobe kenan
haka
Najeriya kuma ta yi kokari saboda ta tashi da 3
da 3
lokacin ta buga da Sweden ranar Litinin kenan
to
kowa na da 3 yanzu haka dai sai mun jira wasan su na gaba mu ga waye zai tashi a gaba
haka
sai Cameroon ita ma ta yi kokari ta zubawa Ecuador a 6 kwallo 6
ta ranga da mata 6 a raga
kwarai da gaske
to tayi ta ita ma za ta yi waje da ita ne koko ko da ke ai zagayen farko ne
ba a fara yin waje da kowa ba sai ita ma Amurka ta zubawa Australia go amma Australia ta samu ta rage daya
ta dan rage zafi
kwarai da gaske
haka To sai mu ce sai a ci gaba da binmu. Mu ma za mu ci gaba da bi muna jire daga bakin Jamila shinya ake buga ta maulan ne.
Gaskiya ka. Sai kuma yanzu mu dan leka fannin siyasa ko Mallam Usman me yake faruwa ne jiya mun tattauna game da wannan zaben da aka yi.
Eh na majalisa ba?
Eh.
Abin da ke faruwa a Najeriya game da siyasa shine Jalal Muhammadu Buhari kin san yayi magana a game da tsabubukan da aka yi din nan jiya wanda na maganan majalisa shugabanta kakakinta da sauransu ya ce shi fa bai da wani guda daya tsayayye wanda sai Adesina ya ce gaskiya wannan abu da Buhari abin ayaba masa ne domin kuwa haka ya kamata bai kamata yi musu katsalandan ba ya basu shi abin da ya dace don a kiyaye kundin tsarin mulkin kasa
kwarai da gaske kuma hakan gaskiya ana tayabawa a shafukan su Twitter din nan
eh da Facebook da sauransu to da fatan zamu ci gaba da ganewa kuma Allah ubangiji ya sa mu gane din
amin amin To yanzu kuma baran kai mu ji amsoshin tambayar mu ta jiya game da rabe-raben manyan mukamin Najeriya guda 6 da suka fi daraja da muka tambayi ko ya dace ayi akan dokar raba daidai
Sakon farko na Salisu Rabin Dami Malam Goje Abauci yace wannan zaben majalisun Niger akwai lauje cikin nadi
Sai kuma sakon Sabiu Usman Makurna yace mu dai fatan mu shine Allah ya sa shugabannin da muka zaba a Nigeria daga kan yan majalisu har zuwa kan shugaban kasa su tuna da waɗanda suka zabe su ba su rinka tuna da aljihunsu ba
Shi kuma Usman bi a Salafi yace wannan tabbas haka ne don su samu damar isar da sakon kowane yanki amma mu arewa maso gabas bamu sami wani wahili ko daya ba
Abbas Baffa Chaladi yace mu addu'ar mu ita ce Allah ya zaba mana shugabanni nagari ba bangaranci ba
Balangwari Rano AA yace a gaskiya VOA Hausa ita demokradiya ta duniya idan ana so ta ci gaba to a baje a faifai kowa ya zaba a darje ita ce siyasar kuma shine zai kawo zaben adalci ba shiya shiya ba
sai kuma Muhammad Sani dan Ancau yace ni dai samsam bangamsu da zaben shugabannin majalisun dattawa da na wakilai ba domin kuwa akwai lauje cikin nadi domin kuwa tamkar PDP ne ta dawo majalisa
Yace assalamu alaikum VOA Hausa mu dai ƴan Najeriya ne ƴan ƙasa daya al'umma daya mu tura bambancin addini ko yare kudu ko arewa duka Najeriya ne dan haka mu dai fatan mu Allah ya sa su mana aiki cikin gaskiya da amana sannan fa su sani yadda talakawa suka ya da tsohuwar jam'iyya to fa in ba su yi mana abin da ya dace ba in lokaci ya dawo za mu ƙara canzawa zuwa wata jam'iyyar inji Bello Musa Young Doctor
Ismaila Mahmud yace hakan yana da kyau To amma ya kasance a kowane bangare sun tabbatar da ingancin mutumin da zai wakilce su ba tare da katsalandan din wasu tsiraru ba.
Sakon karshe na Abba Sa'ad Mahuta yace ya kamata a ce da shugaban kasa da mataimakinsa da shugaban majalisar dattawa da ma na wakilai sun fito a wasu yankuna daban-daban na kasar Najeriya ne don kasar tana da fadi da girma da ma yankuna da dama bai kamata a ce an samu manyan gwamnati a kasa yanki daya ba san bai dace ba kuma ba zai kawo cikakkiyar demokradiya ba Hassan Almangawi sai ya maida da cewa maganar ka haka take kasancewar masu mukamai a bangarori daban-daban zai sa kasa ta samu ci gaba ta kowane bangare to da fatan za a ci gaba da aiko mana da sakonnin to haka yake Jamila me ce ci tambayar mu ta yau kuma
to Usman kasancewa gobe akan kiwon lafiya ne kuma in Allah ya yarda muna tare da Ibrahim Megari Ahmadu wannan shugaban kungiyar nan da ake kira da Detox Nation wanda suna Kaduna kuma ma har da Abuja
haka.
To muna son masu sauraro su aiko mana da ra'ayin su game da illolin miyagun kwayoyi game da cigaban matasa
To haka yake. To da fatan za a aika da sakonnin ta shafinmu na Facebook. Karshen shirin yau da gobe kenan wanda yazo muku da fatan an amfana. Yanzu a madadin
Jamila Kabiru Fage.
Sai kuma wacce ta ba da umarni ta jagoranci shirin wato Julie Gresham, sai injiniyan mu na yau wato injiniya Chief. Sai ni Usman Kabara daga nan birnin Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa ya samu dace. Bismillah.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.